Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 10 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, bayan fiye da mutum miliyan 15.3 sun kamu da cutar COVID-19, Amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar. Haka kuma, kafofin yaɗa labarai na Amurka sun ce zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden zai zaɓi Marcia Fudge da ke wakiltar 'yan Democrat a matsayin shugaban sashen kula da gidaje da raya birane. Sai kuma ministan harkokin wajen Burtaniya ya faɗa yau Alhamis cewa tattaunawar kan yarjejeniyar cinikayya da tarayyar Turai za ta kai mataki na ƙarshe a ƙarshen makon nan.
Kanin labaran duniya kenan. To kwamitin binciken waɗanda ake zargin 'yan sandan sa sun musgunawa a jihar Niger, Najeriya ya ce ya samu ƙorafe 17.
To faɗin mun zama wanda ɗaya rage za mu yi consider yanzu shi ne kamar manko guda 7 haka. Ya rage kamar guda 7 da kuma wanda su 'yan sanda za su zo su yi detention a guda 3 haka.
Yayin da yakin neman zaɓe ke ƙara kankama a jamhuriyar Nijar. Gamayyar kungiyoyin fararen hula tare da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Turai sun shirya wani taron horo domin ƙarawa jami'an fafutuka dabarun zuba ido akan sha'anin zaɓe.
Aikin mu lura da abin da ya wakana kan a fara zaben wajen farfagandi wannan wadda 'yan siyasa suke yi da ranar zaben da bayan zaben wajen ba da sakamako.
To kuna tafi da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni da za ku ji a nan gaba kaɗan. Baya ga haka za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tasir za ta gabatar. Sannan muna tafe da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bayan fiye da mutum miliyan 15.3 sun kamu da cutar ta COVID-19, Amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar. Wani kwamiti na musamman na hukumar kula da abinci da magunguna zai yi wani zama da safiyar yau Alhamis don duba yiwuwar a bada izinin gaggawa na fara amfani da rigakafin wanda kamfanin Pfizer na Amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na Jamus. Idan kuma kwamitin ya bada shawarar a fara amfani da rigakafin, da alama hukumar ta FDA za ta bada izininta na ƙarshe nan da zuwa Juma'a ko Asabar don fara raba allurar. Gwamnatin tarayya za ta tura rigakafin miliyan 6.4 nan da nan a duk faɗin Amurka, inda za a fi ba ma'aikatan kiwon lafiya fifiko wajen yin rigakafin. Kafofin yaɗa labarai na Amurka sun ce zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden zai zaɓi Marcia Fudge da ke wakiltar 'yan Democrat a matsayin shugabar sashen kula da gidaje da raya birane. Biden zai kuma zaɓi Tom Vilsack don ya jagoranci sashen noma, aikin da ya rike na tsawon shekaru 8 a ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama, wanda shi Biden ya aiki a ƙarƙashin gwamnatin a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Vilsack shi ne tsohon gwamnan jihar Iowa, ɗaya daga cikin muhimmin jihohin noma na ƙasar. Magoya bayan Fudge, wanda ogaggen ɗan majalisar dokoki ne daga jihar Ohio, sun haɗa hadda wakilin South Carolina James Claiborne, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa Biden wajen tabbatar da takararsa a jam'iyyar Democrat. Sun yi kira ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar da ya tsayar da ita a matsayin sakatariyar aikin gona, suna mai cewa tana mai da hankali kan rage yunwa a matsayin mamba a kwamitin aikin gona na majalisar. Ministan harkokin wajen Burtaniya ya faɗa yau Alhamis cewa tattaunawar kan yarjejeniyar cinikayya da tarayyar Turai za ta kai mataki na ƙarshe a ƙarshen makon nan, yayin da ɓangarorin biyu ke nuna cewa abu ne mai wuya a ƙulla wata yarjejeniya. Sakataren harkokin waje Dominic Raab ya ce wa'adin ranar Lahadi da Burtaniya da EU suka yanke don yanke shawara shi ne na ƙarshe, ko da yake ya ƙara da cewa ba a cewa abu ba zai taɓa yiwuwa ba. Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Prime Minister Boris Johnson sun gudanar da wata liyafar cin abincin dare ta tsawon sa'a 3 a ranar Laraba da fatan maido da tattaunawar da ta kasa kammaluwa, amma kuma sun nuna cewa bambancin da ke tsakanin su na da fa'i da yawa. Mun fahimci matsayin juna sun kasance nesa ba kusa ba, inji von der Leyen. Bangarorin biyu sun fada wa wakilansu cewa su ci gaba da tattaunawa, amma kuma an saka Lahadi a matsayin rana da za a yanke hukunci. Idan dai har ba a cimma matsaya ba, kungiyar ta EU da Birtaniya na iya fuskantar yin hannun riga a ƙarshen watan nan ba tare da kulla wata yarjejeniya ba, lamarin da zai barazana ga ɗaruruwan dubban ayyuka da kuma asarar biliyoyi.
Ba gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake dawowa nan gaba kaɗan domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To da farko, kwamitin binciken waɗanda ake zargin 'yan sandan sa sun musgunawa ya ce ya samu ƙorafe 17 a jihar Niger, Najeriya. Jihohi da dama a Najeriya sun kafa makamantan waɗannan kwamitoci bayan zanga-zangar da wasu sassan Najeriya ta fuskanta kan neman a rusa rundunar 'yan sanda ta SAS da ke yaƙi da masu fashi da makami. Daga mai daga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari aiko mana.
Gwamnatin jihar Niger da yace ta kafa wannan kwamiti biyo bayan zanga-zangar neman kawo ƙarshen 'yan sandan na SAS da ya juye zuwa tashin hankali a sassa daban-daban na Najeriya. Tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Niger, Barista Adamu Usman, da ke zaman ɗaya daga cikin mambobin wannan kwamiti, ya ce ya zuwa yanzu sun samu ƙorafe guda 18, amma daga bisani sun janye ƙorafi guda, yanzu saura ƙorafe 17, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
So far dai mun zama wanda dai rage za mu yi consider yanzu su ne kaman manko guda 7 haka. Ya rage kaman guda 7 da kuma wanda su 'yan sanda za su zo su yi defending guda 3 haka. So by and large dai mun ɗan hanya in ba dan wannan batun yajin aikin gwamnati yanzu da ya dan ba mu dan ya samu mana cikas. Kasan dama muna da wata biyu da aka ba mu a ranar da aka yi mana inauguration on 23rd of October. So insha Allah at least by 23rd of 23 na wannan wata din ya kamata mu kare. Kafin mu fara kasan an ba da lokaci, an ba da wadi wanda za ko wanda dake korafi ya kawo. To after that ne muka fara sitting. So da kuma muka fara zama duka dai abubuwan da muke da shi a gaban mu yanzu shine na gama kenan.
Okay.
So yanzu muna bi ne kowane basi ɗaya da ɗaya, kowane one after the other. Yanzu akwai kamar yanzu guda wajen biyar haka an gama sun zo sun gabatar da shaidun su, kuma 'yan sanda su kuma sun tabbatar.
To ko baya ga wannan ma dai akwai ƙorafe da dama da kwamitin ya zubar da su a sakamakon rashin hujjoji masu ƙarfi, inji shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger, Malam Nuhu Muhammad.
So muna kai wurin su ma ba fax, wurin su ma su complainant din ba su zuwa ma su yi testifying cewa gashi ga abun da ya faru da me da me. To ba haka ba, bayan Allah muna kai by the grace of God daga nan zuwa sati biyu
Malam Yahaya Mahmud na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da ƙorafinsu a gaban wannan kwamiti akan wata musgunawa da ya ce jami'an tsaro sun yi mashi, inda ya ba da shawarar ganin an sanya wani kwamiti da zai rika sanya idanu ga ayyukan 'yan sanda baki ɗaya.
Matashi akwai kwamiti ko da wata kowane sati ko mazai yi kwana biyu kwana uku, saboda ka san abinda ake magana cin zarafi ko wani abin zai iya faruwa cikin awa ɗaya. To ka gani ya kamata a sa ido, in dai ka san cewa akwai wanda zai zo ya duba aikin ka a kullum, kaga dole za ka yi taka tsantsan. To ya kamata akwai wayanda za su farko zai zo abin nan, kaman kungiyoyin 'yan farin hula, kungiyoyi masu zaman kansu, mutane dai ingantattun mutane su dinga zuwa kullum, a ce misali kullum ko cikin kowane kwana biyu sai su duba kowane police station su duba me yake faruwa, kaga za a samu abin nan a dakile duk wani abin da wani ke so ya yi da ba daidai ba.
A yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba idanu domin ganin sakamakon waɗannan kwamitoci da aka sanya a akasarin jihohin Najeriya bisa umarnin shugaban Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Zagaye da Mustapha, yanzu kuma ga labarin duniya a zagaye da ke.
Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya yana roƙon duniya da ta sanya 'yancin bil'adam gaba a koda yaushe a yunkurin yaƙi da cutar coronavirus domin al'ummar duniya ta cimma kyakkyawar makoma. A cikin wani jawabin da aka watsa kai tsaye ta talabijin wanda aka fitar ranar Alhamis kan bikin ranar kare haƙƙin bil'adama ta duniya, Sakatare Janar Antonio Guterres ya ce cutar ta COVID-19 ta fi illa ga rukunin mutane da ke da yawan rauni, waɗanda suka haɗa da ma'aikatan lafiya da ke gaba-gaba, tsofaffi, nakasassu, mata da 'yan mata, da ma'al'ummomi da suka kasance 'yan tsirarru. Ya ƙara da cewa cutar ta yi tasiri ne saboda talauci, rashin daidaito, nuna wariya, lalata muhallinmu da sauran gazawar 'yancin bil'adam sun haifar da illoli a cikin al'ummominmu, in ji Guterres, yayin da a lokaci guda ake samun shugabanni da suka zaɓi su yi amfani da ƙarfin tuwo wajen ɗaukar matakai waɗanda suka take haƙƙoƙin bil'adam da tauye 'yancin walwalar 'yan jarida. Ma'aikatar shari'a na binciken kuɗaɗen zababben shugaban Joe Biden, ciki har da bincikar wasu harkokin kasuwanci da ya yi a China, a cewar wani wanda yake da masaniyar wannan al'amari, wanda kuma ya yi magana da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a ranar Laraba. Waɗannan bayanan sun sake tayar da batun alamar tambaya da ake sakawa kan harkokin kuɗaɗen Hunter Biden, lamarin da ya haifar da cikas ga fafutukar yakin neman zaɓe da mahaifinsa ya yi na shiga fadar White House da ya yi nasara, lamarin da har ila yau shugaba Donald Trump da muƙarrabansa suke yawan ambata. Lamarin ya kuma zo ne a wani lokaci na sarƙaƙiya ga zaɓaɓɓen shugaban, yayin da yake laluban wanda zai jagoranci hukumar da ke gudanar da bincike kan ɗansa.
A gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da yakin neman zaɓe ke ƙara kankama a jamhuriyar Nijar, gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ta COSEN tare da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai sun shirya wani taron horo domin ƙara wa jami'an fafutuka dabarun zuba ido a kan sha'anin zaɓe, ta yadda za su tantance zahirin yanayin da zaɓen 27 ga watan Disamba zai kankama. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Burma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sanin muhimmancin aikin sa ido a sha'anin zaɓe a ƙasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Nijar ya sa gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ta COSEN haɗa gwiwa da ƙungiyar tarayyar Turai wajen shirya wannan taro da ke hangen bin diddigin waɗannan zaɓuɓɓuka da ake shirin gudanarwa cikin wani yanayi na rashin zutuwa tsakanin 'yan siyasa.
Le but pour la COSEN.
Shugaban gamayyar ta COSEN Dambaji Son Allah na cewa wannan taro da ke matsayin na farko a jerin tararraki uku da ake fatan tsarawa wata gudunmuwa ce da za ta taimaka a gudanar da zaɓuɓɓukan ranar 27 ga watan Disamba a cikin yanayin haske da kwanciyar hankali. Kimanin jami'ai 750 ne COSEN ke fatan jibgewa a sassa daban-daban na ƙasar Nijar domin aikin sa ido a runhunan zaɓe, yayin da wasu 160 ke da alhakin fake halin da demokradiyyar wannan ƙasa ke tafiya ta yadda za a samu bayanai akai-akai. Jagoran haɗakar ƙungiyoyin Rezo Esperance Mamman Bashar na cewa wannan mataki na iya tasiri akan sha'anin gudanar da zaɓe.
Aikinmu mu lura da abin da ya wakana ga a fara zaɓen wajen farfagandi wannan wadda 'yan siyasa suke yi da ranar zaɓen da bayan zaɓen wajen ba da sakamako. Wai wannan aikin an yi shi cikin ƙa'ida, abin da ya wakana cikin zaben a hakikance a haito a gaye shi ba tare da san rai ba.
Dama dai masu ɗaukan wannan horo na da ƙwarewa a fannin zuba ido a sha'anin zaɓe, saboda haka bayan kammala wannan zama za su gazaya zuwa jihohi domin horar da takwarorinsu na karkara ta yadda za a fake waɗannan zaɓuɓɓuka a kowane lungu da saƙon Nijar.
A yawancinsu suna dai kula da harkokin zaɓe ba ma nan ƙasarmu Nijar ba, har nahiyar Afirka inda ake zaɓe suna tahiya suna sa ido bisa kan abin da yake wakana don a tabbatar da zaɓe na gari.
Yanzu dai ana iya cewa aski ya zo gaban goshi a game da shirye-shiryen babban zaɓen ƙasar ta Nijar, inda ake sa ran gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a ranar Lahadi 13 ga watan Disamba, sai zaɓen 'yan majalisar dokoki haɗe da zagayen farko na zaɓen shugaban ƙasa a ranar 27 ga wata. Abin da ya sa hukumar zaɓe soma kiran jam'iyyun siyasar da ba su aika wakilansu a hukumar ba su hamzarta aika mata sunayen mutanensu tun wuri bai kure ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya samun mu a shafinmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kan ga Aisha Tisili da shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aisha Tisili zan gabatar muku da wannan
shirin sarkin baiwa. Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki.
A cikin shirin da ya gabata mun kawo muku bayani kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria, inda kuka ji yadda cutar ke illata mutane da kuma me ke haddasa ta. Ɗaya daga cikin hanyoyin daƙile cutar kamar yadda likita ya bayyana mana shine hana yaduwar sauro da ke haddasa ta, wato ya jaddada ɗaukar rigakafi wanda masu iya magana kan ce ya fi magani. Ɗaya daga cikin hanyoyin rigakafin kamar yadda likitan ya mana bayani a shirinmu da ya gabata shine tsaftar muhalli don hana yaduwar sauro mai haddasa cutar. Saboda haka a wannan shirin za mu tattauna ne da sarkin tsafta Kano kuma mataimaki na musamman ga gwamnan Kano a bangaren tsaftar muhalli Alhaji Jafaru Ahmed Gwarzo.
To, na farko dai sauro shike haddasa ciwo na wannan zazzabin cizon sauro da ake malaria da sauran cutuka da yawa. Idan za mu dinga fesa magani a ɗakuna ko a gidaje, wannan yanzu ba kai temporary ne. Idan za mu je mu ce za mu sa rigar sauro ko gidan sauro, shi ma wannan temporary ne. Saboda wanda yake aiki a waje ko ko al'adarmu ta arewacin Najeriya masu hira a waje ya da cewar ba su ga cikin net ba. Saboda haka ainihin inda sauran ke hayayyafa shi ne wurin ruwa mai kyau da kuma ruwa mara kyau wanda yake bai da amfani ruwa ya kwanta, inda kuma ke tarin shara sauran wadaka a wajen wuri kuma mai duhu sauran na son wannan guri. Saboda haka duk wannan zagaye-zagaye da ake yi, wato maganin abin shi ne a gyara muhalli duk inda ruwa ya kwanciya a sallame shi. Irin tafkuna-tafkuna da ruwa ke kwanciya irin mai karanta irin kamar a cikin birnin Kano, muna da gurare kafin nan a kewayen inda ake badala-badala kuma kai ana kiran kifi a ciki kai tsaye yadda kasashen duniya suka fi gaba. Idan muna da wani al'adar hayyan ana tana haka, to ba za mu ci gaba mu yaƙi sauran nan ba. Duk wani abin da ake gaban na bayyana a baya, wani jirgin magani, wani shiga sauro, dukkan su wannan temporary ne da ke.
Sai ka ga yanzu sababbin unguwanni da ake kafawa yawanci za ka ga awon igiya ne kuma ba a fidda magudanan ruwa, sai dai kawai mutum ya zo ya gina gida shikenan sai ya saki rariyar kofar gidansa kawai. To wani irin shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa al'umma game da tsara unguwanni da su makamanta haka?
Duk inda aka ce awon igiya, watan tsari ne da ake wa ka tsafta karar tsoro, wannan babu shi. Domin awon igiya awo ne wanda yake ci barkatai, yana haddasa abubuwa da yawa gaske na rage tsafta da kuma rashin lafiya, ga cinkoso, ga ciwon sankarau, ga abubuwa gasu nan babu gurin zuba shara, babu duba a wayewa, sai ake yin abubuwa da yawa marasa kyau wanda suke lafiya illa. Su kuma hukumar birane da suke tsara gari kada ta yi wannan sa ido akan hana awon igiyar nan. Wannan ya saba dokar tsafta ta kaka tashi na bakwai na dokar tsaftar Najeriya.
Akwai wani hukunci da ake ɗauka wanda ya karya wannan doka?
Dama sashi na bakwai na dokar tsaftar Najeriya, duk wanda ya karya wannan doka ana kai shi kotu ko an bai da gaba da bai ba ko fare aka kai shi da tsaya ba to sai kai shi kotu. Wanda mu a Kano muna da kotuna guda 16 na titi da gidanka na yankunci nan take, kuma muna da kowace karamar hukuma a jihar Kano an ba da umarni ga majistori cewa duk lokacin da malamin tsafta ya ga wani laifi na karanta a saka doka da tsafta ya miƙa shi gurin wannan kotu.
To, na tattauna da jama'ar gari akan yadda suke kula da magudanar ruwansu wanda ke bai wa sauro mafaka. Kabiru Ya'u Danbata mazauni ne a unguwar Na'ibawa a can Kano, Najeriya.
Na'am, gaskiya hakan kamar dai mu bangaren namu mu ma muna ganin abin da yake kawowa bai wuce dai rashin kwashe fata kuma da taruwar bola haka
a unguwannin
tara da ake tarawa akan hanya.
To a matsayin ku na mazauna irin wa'annan unguwannin, wanne kokari kuke yi domin ku ga cewa kun gyara muhallin ku, kun tsaftace magudanan ruwa?
Yawwa, muna kokarin hada kan mazauna unguwar da a yanciwa, mukan hada tarika haka na kwamiti na unguwa a yi kamar abin da ake kira aikin gayya kenan. Muna yin daidai gwargwadonmu. Ata mu da yanzu a kan magudanan ruwa yanda muke musu drainage muke yi sosai, muna zuba kankara a kasan kwatar. To ko yaro ka turo da manjagara daga gida ka ce je ka kai yashi kwatan nan in ya zo zai yashi ta. Amma abinda ake samun tangarda a kai bayan an yashi din sai yaran su ke kwashewa. To wannan abin da yake damun mu ita kwata da an kwashe ta ya kamata a daidaita daga gurin. Amma muddin ba a daidai ba to za ta koma kuma sai ta cutar da mu. To saboda haka shi ne ni na gaggawar yanzu zancen da nake duk wanda ya gida to sai ya yi wa mutane din ya sa kankara a ƙasa. Kuma mu yanzu unguwarmu mun hana a yi sokawai a waje sai dai an mutum zai yi a cikin gidansa. Saboda haka wajen wannan matsalar ita ce take damun mu. To amma muna kawo ƙarshen wannan abun tunda yanzu an haɗa kai a unguwa ba dama ka yi wannan abun a gaban gidansa.
A tattauna da mukai da sarkin tsafta ya ce akwai doka da za a iya hukunta mutum idan bai gina kyakkyawan magudanar ruwa da sokawai ba. An san da wannan doka kuwa?
Sai dai in ta zo mun kam wannan doka ba mu jita ba har zuwa yanzu da nake aikin magana. Amma mun haɗa kanmu a ƴan unguwa ba dama ka zo mana da wani tsari ba tsarin da muke da shi ba. Shi yasa muna da ƙarancin sauro a unguwanmu.
Masha Allah.
Sai da wasu unguwanni.
Ba ku ba zazzaɓin cizon sauro kenan.
To sai dai abin da ba za a rasa ba.
Ka san da cewa rashin kyan magudanar ruwa da rashin tsaftar muhalli yana haddasa kwanciyar sauro kuma ya haddasa zazzabin cizon sauro, kana da labarin haka?
Tabbas ina da masaniya.
To wani kokari kuke yi?
Duka da ake yi dangane da lafiya jari. Sai da aka bi ina jin irin shawo irin wannan abubuwan da ma'aikatan lafiya da tsafta suke babba da irin wannan shawarwar.
To wace gudunmawa kake bayarwa wajen faɗakar da al'umma domin su ma su shiga wannan tsari na kula da magudanar ruwansu da kuma muhalli, kula da muhalli?
Yawwa, gudunmawa da muke bayarwa dama shawarwari. Dan misali mutanen da suke yin shara daga cikin gidajensu ko kuma daga shagunansu na kasuwanci zai su tara ta akan hanya. Dama wannan shi ne ma kusan dukkanin matsalar da ake fuskanta a yanzu. Zaka ga mutum ya yi shara daga cikin gidansa ya zo ya taro ta ya kawo ta wajen kofar gida ko kuma ya zo ya zuba ta a magudanar ruwa, wanda shi ne yake ba mu irin matsaloli. Misali da damuna hanyar ruwa za su toshe, wanda shi ma kansa hakan yakan sa hanyar ta mutu ya zamana babu wata hanya ma mai daɗin bi saboda duk fare da an toshe din magudanar ruwa.
To akwai
muna kokari na fita wajen faɗakar da mutane da ba su shawarwari akan yanda za su, da kuma ƙungiya da muke yi ta unguwa da muke yi da kanmu mu tsaftace su a kwamitance. Na'am, ina da labarin wannan dai. Gaskiya a lokacin akwai wani makwabci na da bai yi drainage ba, saboda haka duk wani ruwa da ake amfani na gida ko na wanke kwanukan abinci da sauransu duk yana zuwa ya kwanta akan layi. To tabbas na zama shaida na yanda wannan hukumar take da hukunci akan masu irin wa'annan ɗabi'un.
To jama'a, mu kyautata muhallinmu domin daƙile cututtuka da ke iya yaɗuwa sanadiyar rashin tsaftar muhalli. Domin lafiya aka ce ita ce uwar jiki. A nan muka kawo ƙarshen shirin. Muna fata an amfana. A tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. Masu sauraro ka iya turo mana tambayoyi akan harkar lafiya. Insha Allahu kwararrun likitoci za su amsa muku. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka tallafa musamman ma Julie Lazarus Gresham, ni ce Aishatu Sule, Allah ya kare mu da lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Madalla a gaida Aishatu Sule, yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Za mu fara ne da sakon Mahmud Salihu Kauran na Moda Zamfara, wanda ya ce, ina ce shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo mun na samun lashe zaɓe a karo na biyu. Tabbas hakan ya ƙara tabbatar da yadda demokuraɗiyya a kasar Ghana ta tsaye da ƙafafunta. Da fatan shugaban zai mai da hankali wajen ci gaba da haɗa kan 'yan ƙasarsa. Sai sakon Usman Shitu Mahuta, wanda ya ce, matakin da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Nijar ke shirin ɗauka na sa ido a kan zaben ƙasar da ke tafi domin ganin ba a yi amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'u ba ya yi daidai, kuma hakan wani abin ayaba ne. Sai kuma saƙon Amadu Abacha Macina Jihar Yobe, wanda ya ce, assalamu alaikum muryar Amurka, dan Allah ku bani dama in bayyana takaicina akan ƙaruwar matsalar cin hanci da rashawa a ƙasarmu Najeriya albarkacin ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya, ta yadda matsalar cin hanci ta kankane dukkan ma'aikatan gwamnatin tarayya da ta jihohi da ƙananan hukumomi, inda zaka ga ko aikin gwamnati za a ɗauke ka sai ka bada na goro kuma sai kai shafaffe da manyi. Sai kuma saƙon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, wanda ya ce, salamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku bani dama na taya shugaba Nana Akufo Addo na ƙasar Ghana mun nan sake lashe zaɓe da yi a karo na biyu. Da fatan zai ƙara jajircewa wajen kawo wa al'ummarsa abubuwan ci gaba waɗanda za su daɗe suna amfana. Da ƙarshe ina kira ga waɗanda ba su samu nasara ba da su rungumi ƙaddara tare da goya masa baya don ciyar da ƙasar ta Ghana gaba. A ƙarshe sai saƙon Nasiru Kainuwa Hadejia, wanda ya ce, Bashir El-Rufai haƙƙi ne a kanmu, mu faɗa ma gaskiya ko baka so ya rage naka. Mu dai mun fita haƙƙi wajen Ubangiji domin shi ya hane mu aikata ɓarna, sannan kuma ya ce mu daƙile ta. Abin da ka aikata ne yaɗa hotunanka da wacce za ka aura san bai dace ba. Ya kamata 'ya'yan attajirai, 'ya'yan shugabanni da kuma jaruman fina-finai ku sani da cewa duk abin da ku aikata mai kyau ko mara kyau, akwai waɗanda suna gefe kawai jira suke ku yi abu su yi koyi. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Bayan fiye da mutum miliyan 15.3 sun kamu da cutar ta COVID-19, Amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar. Wani kwamiti na musamman na hukumar kula da abinci da magunguna zai yi wani zama da safiyar yau Alhamis don duba yiwuwar a bada izinin gaggawa na fara amfani da rigakafin wanda kamfanin Pfizer na Amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na Jamus. Kafofin yaɗa labarai na Amurka sun ce zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden zai zaɓi Marcia Fudge da ke wakiltar 'yan Democrat a matsayin shugabar sashen kula da gidaje da raya birane. Biden zai kuma zaɓi Tom Vilsack don ya jagoranci sashen noma, aikin da ya rike na tsawon shekaru 8 a ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama, wanda shi Biden ya aiki a ƙarƙashin gwamnatin a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Ministan harkokin wajen Burtaniya ya faɗa yau Alhamis cewa tattaunawar kan yarjejeniyar cinikayya da tarayyar Turai za ta kai mataki na ƙarshe a ƙarshen makon nan, yayin da ɓangarorin biyu ke nuna cewa abu ne mai wuya a ƙulla wata yarjejeniya. Sakataren harkokin waje Dominic Raab ya ce wa'adin ranar Lahadi da Burtaniya da EU suka yanke don yanke shawara shi ne na ƙarshe, ko da yake ya ƙara da cewa ba a cewa abu ba zai taɓa yiwuwa ba.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin ita Hadiza Kyari wacce ta ji ni gabatarwa, sai kuma Julie Lazarus Gresham ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mutara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.